yanzu da shafukan zumunta na social media na mata ka muhimmiyar rawa wajen samun labarai ko kuma ida sako a tsakanin al'umma domin kama daga kafofin irin su Facebook, Twitter, Badoo, Instagram, Google Plus, WhatsApp da ma sauransu kan fa kawo labarai a cikin sauki. To sai dai ko yayin da inda aka ci gaba aka yi amfani da irin waɗannan kafofi ne ta inda suka dace a kasashe masu tasowa. Da alamun fa ba haka labarin yake ba. Architect Sadatu Aminu Raji, malama ce a babban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, wato Adamawa State Polytechnic, ta ce wasu har yanzu ba su ma iya amfani da waɗannan kafofi ta yadda ma ya kamata ba, domin maimakon samun ilimi, labarai ko fasaha, wasu sun koma amfani da kafofin ne wajen yada ƙarya ko kuma tada husuma.
Yana da illa sosai, saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa. Ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a dauka yada, while kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba. Ba bincika abu mai kyau kafin a yada shi a abunna a hanyar yada zumunci na abunna social media. So inda a ce za a dan samu lokaci dai kadan a duba ko a samu sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada, ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai, da zai fi abunna za a fi samun alheri sosai akan yanda ake yadawan din.
Shi ko Malam Muhammad Lawal Dalladi yace ma abun mamaki ne, wasu sun taba yin amfani da hotunan su lokacin da aka samu tashin bom wanda mai rutsa da su a masallacin kolejin su, to amma kuma sai aka yi amfani da irin waɗannan hotuna a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin Mambila a jihar Taraba. Yace a wannan ko ya ma bashi mamaki matuka.
Yanzu yawanci abun da ke faruwa a social media nan ƙarya ne ake yadawa da jita-jita da gulma tsakanin al'umma, don haka yana haifar da fitinu da yawa, yana haifar da tashin hankali da yawa. Ba zan taɓa mantawa ba, akwai ran da nake kwance sai na bude Facebook dina, kawai sai naga ana faɗa a Mambila. Amma wanda ya ɗauko hoton sai ɗauko hoton bomb blast da aka yi a Jambutu cikin Jimeta, sai yasa ya ce gashi an kashe Fulani a Mambila, kuma ina cikin lokacin da ya bomb blast na Jambutu. Kawai sai tura masa nace ka ji tsoron Allah, ka san cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fa zai rinka haifarwa. So social media group a ta al'umma ya lalata al'umma da ƙarya, sun zama makareta, ana samun fitinu, ana yin abu kaza sai ka ji an yada shi, kaza ya faru. Kuma yawanci ba gaskiya abin da ke faruwa ba kenan.
To yalla bai ko shin ma wace kafa ce tafi illa a cikin waɗannan kafofin sada zumunta? Haila yau dai ga malamin kwalejin kimiyya.
Wanda ya fi illa shine wannan WhatsApp, domin WhatsApp kai ne kadai wanda aka tura masa sakon, kake da ni da kuma wanda ya tura masa sakon. Yana kunshe da abubuwa da yawa wanda idan ma kai sa'a kenan kai share din su, to nan ne ma zaka dan samu sauki a cikin al'amuran, domin za a fahimce ba ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Don ana turo sakonni da yawa masu dumbin yawa wanda ba su da ma'ana. Ba su da ma'ana a dini, ba su da ma'ana a zamantakewar al'umma, ba su da ma'ana a iri, a koda a harkan kiwon lafiya ne. So da yawa za ka gani a WhatsApp din nan dai an turo ma abun tashin hankali, wanda ba gaskiya bane fa, bai faru ba. Za a ce ma a wuri kaza, musulmai kaza, an yi musu illa, ko kuma kristoci kaza, an yi musu illa. Kawai sai ka ɗauki ƙiyayya ka ɗora musu. Kuma wataƙila abubuwan nan ba haka bane. Babu source, ba inda aka ce ina aka samu wannan abun, babu shi. Don haka wannan shi ya fi kowane harkar social media illa. Gaskiya yana da illa sosai. So da yawa ana tura sakonni na tashin hankali, za a gani a WhatsApp kawai sai ga mutane sun ɓarke da rikici. Gaskiya wannan yana da illa sosai. Kuma ya kamata a ce mahukunta su yi wani abu a kai, ya zama ana monitoring wannan abubuwan, yin sakonni da ake tura wannan ya zama ana monitoring, saboda da an tura sako a san cewa wani ne ya tura sako mai kaza wanda ya kawo mutane illa kaza. Sannan mu a Najeriya bamu da statistics na ce okay, WhatsApp nan sakonni da ake tura ta wurin mutane nawa yayi ma illa a harka kaza, mutane nawa yayi ma illa a harka kaza, bamu da shi.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.